Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 22 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakub makeri ne tare da Alheri Grace Abdu, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
To Baba, kasar Saudiya ta ce an tafka babban kuskure da kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakadancinta da ke Istanbul, ta kuma yi alkawalin hukunta waɗanda suke da alhakin kashe shi. Mai ba shugaban Amurka shawarwari kan harkokin tsaro zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a Moscow, bayan da shugaba Trump ya ce zai janye Amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da Rasha. Kana jiya Lahadi, sama da mutane miliyan 4 suka fita yin zaɓe a Afghanistan, duk da kashedi da kungiyar Taliban ta yi cewa za ta kai hare-hare a rumfunan zaɓe.
To kadan labarin kenan, bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumomi a jihar Kaduna sun kafa dokar hana fita na awa 24 a cikin garin Kaduna da kewaye, biyo bayan wani hargitsi a jiya Lahadi, sai dai 'yan sanda sun ce.
Amma cikin lokaci kaɗan da taimakon Allah, daman shi inspector general na 'yan sanda ya turo mini jirgin sama mai saukan ungulu, muka ainihin baza a gari, wallahi Allah cikin ikon shi nan da nan muka samu kwantar da wannan tarzoma.
Dudu da 'yan sandan Najeriya kuma sun kuma bada bayani a kan irin hali da ake ciki a fadar na jihar Kaduna, wacce ta yi sanadiyyar mutuwar mutane 55 a ranar Alhamis. A jamhuriyar Nijar kuma, bayan mutuwar mutane 4 a cikin mutane 50 da suka kamu da cutar kwalara a gundumar Kwanni, hukumomin kasar sun yi kira ga jama'a.
Amma muna kira ga talaka da su ci gaba da unhwani da matakan da mun haga musu. Matakai na menene? Na tsabta hannuwa. Ya zamanto suna wanke hannuwansu da ruwa da sabini duk lokacin da suka yi wani aiki ko lokacin da suka yi to ban daki.
To bayan haka, Sarfil Hashim Gumal zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk sai bayan kun sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kasar Saudiya ta ce an tafka babban kuskure da kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakadancinta da ke Istanbul, ta kuma yi alkawalin hukumta waɗanda suke da alhakin kashe shi. Ministan harkokin kasashen ƙetare Adel Abdjaberi ya shaida wa tashar talabijin ta Fox News jiya Lahadi cewa wakilan kasar Saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata, wanda ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki. Babban jami'in diplomasiyan ya jajintawa iyalan Khashoggi, sai dai bai yi wani ƙarin haske akan yadda aka kashe marubucin ba, ko inda gawarsa take, ko kuma Yarima Mohammed bin Salman mai jiran gadon sarautar ƙasar yana da hannu a kisan nasa. Mai ba shugaban Amurka shawarwari kan harkokin tsaro John Bolton zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a Moscow, bayan da shugaba Donald Trump ya ce zai janye Amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da Rasha a zamanin yakin cacar baki. Bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov yau Litinin, da kuma shugaban kasar Rasha Vladimir Putin gobe Talata. Trump ya zargi Rasha da kerawa da kuma gwada makamai masu linzami, abinda ya saba wa yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakancin zango ta shekara ta 1987 da aka fi sani da yarjejeniyar INF.
Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years, and I don't know why President.
Yace Russia ta saba yarjejeniyar, sun shafa shekaru suna sabawa, kuma ban san abin da yasa shugaba Obama bai nemi janyewa ba. Ba za mu kyale su su yi ta saba yarjejeniyar nuclear ba, su je su rika kera makamai mu kuma a hana mu kerawa. Yarjejeniyar ta haramta wa Amurkawa da kuma Rasha kerawa ko gwadawa ko kuma tattara makaman nukiliya da ke cin zango tsakanin kilomita 100 zuwa 2500. Izuwa yanzu, Kremlin bata maida martani dangane da sanarwar ta Trump ba, banda kawai cewa da ta yi ana buƙatar ƙarin bayani a kai. Jiya Lahadi aka shiga kwana na biyu na zaben yan majalisa a ƙasar Afghanistan, abin da ya bada dama ga waɗanda ba su sami kada kuri'a ba ranar Asabar su yi zaɓe. Jami'an zaɓe sun ce mutane miliyan 4 daga kimanin miliyan 9 da aka yi wa rajista ne suka fita zaɓe ranar Asabar da kuma Lahadin, duk da ƙalubale da aka fuskanta da suka hada da rashin buɗe waɗansu rumfunan zaɓe da kuma matsaloli na na'urar zaɓe. An yi fama da tashe-tashen hankali a lokacin zaben. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce adadin mutanen da aka kashe da kuma waɗanda aka ji wa raunuka da ya kunshi farin kaya da jami'an tsaro a yanayin da ya jibinci zaben ya yi ninkin baninkin adadin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar. Ƙungiyar Taliban ta shayin gargaɗi da cewa za ta kai hari a rumfunan zaɓe da duk ayyukan da suka shafi zaɓen, sai dai barazanar ba ta hana mutane da suka yi rajista fita zaɓe ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ana ƙoƙarin gaske na hana 'yanci rani daga Honduras da ke Mexico a halin yanzu ketowa su ƙetaro zuwa cikin Amurka. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilas ne mutane su nemi izinin samun mafaka a Amurka tun suna Mexico, idan ba haka ba Amurka za ta mayar da su. Ya ƙara da cewa kotuna suna neman Amurka ta yi abubuwan da ba za su yi ba. Ya ce danzazan 'yanci ranin abin kunya ne ga jam'iyyar Democrat, ya kuma buƙaci a canza dokar shige da fice yanzu-yanzun nan. Trump da jam'iyyar Republican sun mai da batun shige da ficen wani babban batu a zaben majalisa da za a gudanar wata mai zuwa. Suna zargin 'yan jam'iyyar Democrat da goyon bayan buɗe kan iyakoki da ke ba masu aikata miyagun laifuka da masu safarar miyagun ƙwayoyi damar shiga Amurka. Daga ƙarshe, 'yan tawayen jam'iyyar Federal Democratic FDP suna zargin dakarun da ke goyon bayan jam'iyyar People Liberation Movement ta Sudan da ake kira SPLM da kaiwa dakarun ta hari a Kotse kusa da garin Nasir da ke jihar Upper Nile. Kakakin wato haɗakar ƙungiyar jam'iyyun Bashir Ruth da ake kira Sudan Opposition Alliance ko kuma SSOA a takaice ta ce dakarun hamayya sun kama kwamandojin na FDP Major General Rick Katz Gutlo da kuma Brigadier Ochanu lokacin da ake faɗan ƙwace ikon Kokiya. Shugaban kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare na jam'iyyar ya shaida wa sashen kudancin murya.
Labaran duniya ke da aka saurara daga da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar 'yan sandan jihar Kaduna sun ce mutum ɗaya ne ya mutu a cikin wani hargitsi da ya faru a yammacin jiya Lahadi a Kaduna. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ahmed Abdulrahman ya yi mana ƙarin haske akan yadda abin ya faru a cikin rahoto da wakilinmu Lawal Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Ku jama ne muka samu labari na sirri cewa akwai wani coci kusa da kasuwa, matasa sun cika shi suna ta mitin a ciki cewa za su kai hari a kasuwan Kujama, kuma yau dinnan rana ce ta cin kasuwan Kujama din. To, muna iya kokarin mu gama wato hada bakin zare mu tabbatar da wannan labari. Sai labarin ya shiga cikin kasuwar Kujama, sai mutane suka fara gudu kururu ce din, kawai wani ma bai san me yasa waɗancan suke gudu ba, sai labari ya shigo cikin gari wai an fara kashe-kashe. To, shine da miyagu da barayi sai suka shiga cikin abun, suka fara neman kone-kone da fasa shagunan mutane har suka fara jefe-jefe suna fasa motocin jama'a. To, amma cikin lokaci kaɗan da taimakon Allah, daman shi Inspector General na 'yan sanda ya turo mini jirgin sama mai saukan ungulu, muka ainihin baza a gari, wallahi Allah cikin ikon shi nan da nan muka samu kwantar da wannan tarzoma.
Rundunar 'yan sanda ta samu rahoto ko na kila rasa rai saboda dan guje-gujen da aka yi ko raunuka?
Akwai hanyar Yakubu Bridge an samu wata gawa anan na wani mutum wanda aka cinna masa wuta.
Tunda dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da dokar hana shiga da fita cikin garin Kaduna na sa'o'i 24, kamar dai yadda mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruni ya shaida mun cikin dare.
Jami'an tsaro da sabbin sojoji da ɗan sanda shugabannin su suka shawarci gwamnatin jihar Kaduna da cewa a dauki mataki a kakaba dokan hana shiga da fita nan take gwamnatin jiha ta ayyana dokan babu fita babu shiga na awa 24 a cikin garin Kaduna da kewaye da kuma nan garin Kujama da kuma Marabar Rido duk a karamar hukumar
ya zuwa cikin daren Lahadin dai kwamishinan ƴan sandan jihar Kaduna CP Ahmad Abdurrahman ya ce an samu zaman lafiya a sassan jihar Kaduna ko a ranar Alhamis ta makon jiya an samu rikicin da ya sanadiyar halaka akalla mutane 55 da kuma kone shaguna da dukiyoyi a kasuwar magani. Sai dai rindirar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce yanzu aka ta kama mutum 22 da ake tuhuma bisa zargin suna da hannu game da wancan rikici na kasuwar magani. Sai dai kuma har zuwa asubahin wannan rana ta Litinin babu rahoton kama koda mutum ɗaya game da guje-gujen da aka yi na garin Kaduna a yammacin Lahadi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tuma da Allah a gaida Isa Lawal Ikara. A kan batun tashin hankalin na wato kasuwar magani kenan a nan Kaduna wadda ya laƙume rayuka 55. Kwamandan ko kuma Kaduna wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya halarci wani taron manema labarai a helikwatar 'yan sandan Najeriya Abuja inda ya haɗo mana rahoto akan hali da ake ciki akan wannan batun.
Da yake jawabi a taron manema labarai a nan Abuja, kakakin helikwatar 'yan sandan Najeriya Mr. Jima Moshut ya ce kimanin mutane 55 ne aka kashe a rikicin na kasuwar magani da ke jihar Kaduna, kana an kone dukiya ta miliyoyin naira. Mr. Moshut ya ce don tabbatar da dawo da zaman lafiya mai dorewa a yankin da ma jihar baki daya, helikwatar 'yan sandan Najeriya ta tura karin jami'anta zuwa garin na kasuwar magani.
The force will be proactive and strict in the enforcement.
Dundunar 'yan sandar za ta yi kandagarki sananta tsananta wajen gudanar da ayyukanta bisa bin dokoki da sharuɗan aiki, sannan za ta tabbatar da cewa an bi dokar ta ɓaci da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa.
State government.
Ko a kwanakin baya dai garin na kasuwar magani ya yi fama da rikice-rikice masu alaka da addini da kabilanci. Shin ko me ke haddasa irin wannan rikice-rikice, sannan kuma me ya kamata a yi? Tambayar kenan da naiwa wani kwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Shi ne rashin hukunta wanda suke haddasa waɗannan rikici cikin mutane, da kuma rashin bincike na aba'isan ni ke sa jama'a da suke yin irin wannan suke haka. Inda an yi bincike an samo waɗannan zai daɗa shawo kan wannan abin. Na uku, ina ga cewa ya kamata haɗa al'ummomi da suke zamantakewa su rinka zama suna magana na yau da kullum, suna ribawa su ga me ke jawo irin wannan, wato akwai abin da ake kira quick intervention. Ya zama su al'umma su ne za su lura su yi bincike su ga abubuwa da yake iya jawo tashin hankali da rashin jituwa tsakanin al'ummansu, sannan sai su ɗauki matakai da kuma su ɗauki ƙudurin cewa ba za su bari wani daga ciki ko daga waje ya zo yana haddasa rikici tsakanin mutane ba. Gwamnati kuma tana da hakkin faɗakar da cewa mun shiga wani zamani da mutum ya ki da ya so, ba yadda za shi zauna inda yake ce shi kaɗai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuba da Allah a gaida Hassan Maina Kaina. A jamhuriyar Nijar kuma babban jami'in sadarwa a babban asibitin Kwadni Malam Hassan Haruna ya gargaɗi al'umman ƙasar sai aiki da shawarwari da masana kiwon lafiya suka basu yayin da aka samu ɓullan cutar kwalara a yankin. Jami'in ya yi wannan gargaɗi ne a hirarsa da wakilin mu Haruna Mamman Bako.
Bisa ga cutar kwalara yanzu inda muke a nan Gunduma Kwani mun samu mutum 50 wanda suka kamu da wannan cuta, to cikin su mutum 4 sun rasa rayukansu. To tun daga Litinin zuwa yau ba mu samu mai wannan cuta ba ko guda. Kinan muna ganin ta fara lahawa, ba mu cewa ta kare gaba ɗaya sai mu ce ta fara lahawa, amma muna kira ga talaka da su ci gaba da unhwani da matakan da mun gaya musu. Matakai na menene? Na tsafta hannuwa, zaman to suna wanke hannuwansu da ruwa da sabini duk lokacin da suka yi wani aiki ko lokacin da suka fito ban daki ko lokacin da za su ci abinci, sai an wanke ruwa da hannuwa da ruwa da sabini. In kuma babu sabini a sa toka, ita ma tana kashe kwayoyin cuta, sai a wanke hannuwa da su. Na biyu, ya zamanto abinci in ya kwana mu zazzaha shi kafin mu ci shi. Na uku, wannan abinci kamar kayan danye da muke ci, ya zamanto mun wanke su da ruwa da sabini, kuma mun sa wannan magani bleach sun tsaya tsawon minti 15 zuwa 20, kenan kwayoyin cutar da sun mutu sa'annan mu ci su. Kamar yana zancen su mangwaro, su lemu, su da sauransu wanda muke ci danye. To na hudu, ya kamata mu yi gina salangin ne, kuma mu yi unhwani da salangin ne yadda ya dace. Wannan shina da muhimmanci da dama ga jama'a. Na baka cewa kai addinin ka baka da salanga, kace kai kubulan mace babu salanga baye. To ya kamata a ce kowa ya salanga a gidan shi, wani da salanga. Sa'annan ya zamanto ruwan da zamu sha ruwa tsaftatacce. Kai ya zamanto mun ci gaba, muna ci gaba, muna koma baya. Tun duk garuruwan nan tawarkalla inda ma ake da akwai shato, to inda akwai ruwan famfo bai kamata a ce muna shan ruwan kurur bai ba. In ma ina za ka biya da albuta ka da ruwa, in ka je ka sha ruwa tsarkake.
To madalla, a gaida Malam Hassan Haruna, wato babban jami'in sadarwa a asibitin Kwadni, a hirarsa da wakilinmu Haruna Mamman Bako. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun ci gaba da sauraron labarin ɗan sanda DSP Tijjani Bulama, wanda ya kokarin taimakawa bako wazir wajen ganin ya ceto shi daga halin da ya shiga, don haka ne ma ya kaddamar da bincike. Amma binciken nasa ya jefa shi hannun jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da ake kira DSS. Haka kuma aka juya magana ta koma cewa ana tuhumar DSP Tijjani Bulama da cin zarafin Malam Abba Kyari da kuma yunkurin yin garkuwa da shi. A yau za mu karasa jin abin da ya faru da Tijjani Bulama. Suna Nasir Fili Hashin Gumel.
Duk lokacin da kake zaune wajen DSS din a matsayinka na DSP, rundunar 'yan sanda bata zo ta bi sawu neman ka ba?
Babu wanda ya zo. Amma daga baya, da bayan su sun dauke ni for the second time akan cewa in fada in canza magana na, sun ce wai ai shi DIG operation namu wai ya zo harso biyu.
Joshua Kabila.
Yes sir. Ya ce ya zo harso biyu shi wajen DSS din. Amma dai kam ba ni ba a neme ni ba. Sai ranar na fita shine shi CB Probos ne zai dauke ni muka tafi for headquarters. Muna zuwa sai suka kai ni gun acting CP na monitoring unit. Ina zuwa sai fara zage-zage ga bara wannan stupid why da maganganu da kala-kala har ya bata mun, sai nace miki sa aikin nafa ne, ni ne neme shi na da siya form na samu aikin nan. Saboda haka don wai yau ana wani zage-zage ana da sauransu, ni barawo ne ina sanye kidnapping all this and that, zan yi an tube uniform na fanje neme wani aiki na, don Allah ya taimake ni na karatu. Sai ce wai zan yi masa rashin kunya ne da sauransu, yana zahagi ne. Sai ya kira wani CSP, wai a CSP ne yazo da yazo, sai ya ce take the idiot out, kan ya ka dauka statement insa. Sai CSP sai ya assign wani DSP da wani ASP, suka je muka sanna sai suka sai da chama su bani statement form. Suna bani sai na gani statement form da with what of caution, sai nace ya za su bani statement form na with what of caution, menene din arawo ne. Sai suka ce wai abin da uga ya ce a baka, yana da farkon nace bazan rubuta statement din ba ma. Sai suka ce mana wai don Allah ka rubuta abin da uga ya ce kenan da sauransu. Sai na rubuta su karar kansu, da naga wannan statement din, da suka kalla statement din da we are shocked, suka ce abin da ya faru kenan. Nace da me aka ce musu ya faru, me aka ce muku ya faru, Na ce abin da ya faru kenan mana. Na ce wani bincike kuka yi ne da sauransu ga sunan bako, kun kira bako kun yi bincike ne, ga sunan shi dan wannan kun kira shi kun yi bincike ne, ko kuwa shi abba din kun je wajen shi kun je kun dauko jawabin sa ne, ya ga muku gashi abin da ya faru. Haka kawai blinded kun zo kun yi accuse dina. Menene wanda zai warrant GSS su gurfe ni har shaka wata daya babu wanda zai je gure na, sai bayan wata daya tukuna za su dauke ni. Bayan na gama wannan masifan sai suka je suka bada statement form din ma shi TCSP, sai muka sake shiga shi wajen shi, muna za wajen shi, shi sai ya mu an bashi directives waye fada min wani police station da nake sa a cikin garin Abuja nan a jihar Rufe ne.
Okay, akan kai laifi ana zargin ka kenan ka zama mai satar mutane.
Yes, suka tambaye ni wani police station nake sa a garin Abuja nan a jihar Rufe ne, sai na ce ranka da wani nikan menene ne haka dan ne. Ni na so specifically su gama menene ne. In ko suna ganin don na kirawo bako na je na yi bincike ne, don na kirawo shi Ado Sadiq da Abba Kyari ne, suna ganin na yi laifi ne, sai su faɗa mun meye ne sunan laifin da na yi din. Su faɗa mun, na ce wani police officer ne baya abaya abin da na yi din. A cikin police act an ni specify cewa kowane case dole sai ka ɗauko petition ka kai office ne ko kuwa da sauransu da tukuna za ka yi case. Na ce so nawa ana cases za a kira mutum da waya I resolve it. Na ce police officer is not
a man. Suna tambaye ka shin aikinka matsayinka na DSP a sashin wannan binciken ya baka damar ka irin wannan aikin da kai?
Of course ya bani dama, don ai bincike ba kama mutum na gane kulle ba, na ɗaya kenan, ba wani kuɗi na karbi agun mutumin nan ba. Na biyu, bincike kuma ba kan shi muka fara wannan binciken ba. Bincike ina boko ina counter terrorism investigation unit, so da yawa muna jin information based on information, ba ma faɗa ma office za mu je mu nemi yan Boko Haram kama, ba taɓa cewa private investigation ba. So ni kuma yes na yadda an ba faɗa musu a office din ba, shine zai warrantin a rike ni har kusan wata daya wata biyu. Bayan DSS sun kulle ni zuwa wata daya, suka kawo ni gun police suka ce an faɗa musu police station nake so su kulle ni. Na ce musu a Sokoro, suka kai ni a Sokoro, suka sake kulle ni wata guda daya a Sokoro da kwana biyu. Hadi ta dafin abin ya bata mamaki, ta ce a me yasa haka ne, su police ba za su yi bincike ba tunda akwai wannan allegation din, me yasa police ba za su je su yi inbatin Abba Kyari din ko kuwa su je gidan shi don matsayin sa, su je gidan shi su je su dauko jawabin sa ba, police ba su yi ba.
Tun farko dai mun ji ba Koziri ya faɗa mana cewar ya mika kukansa ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC, amma babu abin da aka yi akan maganar. Shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar EFCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su? Ga Nasir ya dawo mana da wannan batu.
A cikin zantaro nan shiri da Bako Ziri Kyari dake zargin shugaban ma'aikatan fadar shugaba Buhari wato Abba Kyari ya ambace yadda yace yayi ta gwagwarmayar kai kukan sa ga hukumar yaki da cin hanci ta Najeriya EFCC, kuma ya yi nasarar shigar da kukan amma aka rika samu akasi. Bako Kyari wanda ya ce har mata kai ga in ya shiga hukumar akan samu labari a fadar shugaban Najeriya ko ma daga cikin hukumar wasu kan tsegunta Abba Kyari, inda ya ce a wani lokaci ma har Abba Kyarin ya buga masa waya yana cewa ba shi da haƙuri, har mata kai ga sauyawa aƙalla ma'aikaciya ɗaya wajen aiki a hukumar, in ji Bako Waziri.
What are modest achievement in this area? I can assure you that our politicians will be more circumspect as we go into the next general election. And our people have all to gain in this process of disinfecting the electoral process.
Wannan ya sanya ni da wasu abokan aiki muka amsa gayyatar hukumar EFCC, inda mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magu ya yi bayani kan nasarorin da ya ce hukumar ta cimma, kama daga dawo da makudan kuɗi daga barayin biro da niyyar diran mikiya kan sabon binciken badakala. A lokacin an buƙaci 'yan jarida su ajiye na'urorin magana don zantawa ce ta fahimtar irin ayyukan hukumar da amsa kowace tambaya daga manema labaru. Dama Magu kan nemi goyon bayan 'yan jarida ga shiga aikin fallasa barayin biro in sun gana yin wani abu da suka ga akwai zamba a ciki. Ga ma misalin wannan bayanin.
Shi ne na ce ya kamata ku 'yan jarida ku ba mu guduma, saboda ba mu bane amin. Akwai lokacin da ku za ku fita ku samu jawabi da sauransu, ku aiko mana mu za mu je ko ina. Yanzu nan ba za ka yi sata a Najeriya ka aje kuɗi ko ina ba a duniya, because duk mun riga mun haɗa gwiwa da ko da kowa.
Ba tare da natsar sauti ba, 'yan jarida sun yi tambayoyi da nuna damuwa kan yadda ake ganin akwai waɗanda suka gagari hukumar hukuntawa, wato wasu manya gwamnatin Buhari mai dawar yaƙi da cin hanci, da 'yan jaridar suka yi wa taken crocodiles, wato kadoji kenan. Cikin mutanen da aka magana a kansu har da shi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Abba Kyari, da cewa duk da bayanan Bako Waziri ba ji abin da EFCC ke yi ba, Kazalika hatta batun tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal sai da ta kai ga kwamitin majalisar dattawa ya fito da rahoto da samunsa da laifi kafin ta kai ga dakatar da shi da kuma sai ma bayan kobe shi daga mukami EFCC ta shigo kuma nan ma sai sama-sama aka yi batun. Kafin na kawo muku martanin Ibrahim Magu da ya nuna lamarin na bako waziri shiriri ta ce kawai ga kaɗan daga tuna baya na bayanin da 'yan jarida suka yi misali da shi na sanata Shehu Sani kan binciken Babacir.
A wucin gadi na farko kwamitin ya ba da shawarar a cire shi daga kan wannan matsayin da yake ciki na gwamnati, sakataren gwamnati na matsayin shugaban kuma fine na biyu. A wannan kuma abinda muka ba da shawara shi ne ba ma shi ba da yake shugaban wannan wuri. Duk wani wanda yake da hannu a wannan banna da aka yi a wannan kwamiti a miƙa shi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa don ta hukunta shi. A cikin kuɗi da ya kai naira biliyan 13 da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka mu wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira, an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan 8. Mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke hudu da su.
Bayan sauraron wannan lura ta 'yan jarida, Maguya nana ta cewa babu wanda ya fi karfin doka a Najeriya, kuma ai Babacir din ma an gayyato shi hukumar ya amsa tambayoyi, kazalika ma ana shirin daukar mataki na gaba akan batun. Magu kai tsaye bai ce komai ba nan akan zargin da ake wa Abba Kyari, kazalika bai tabbatar da wani labari ne yunkuri da aka ce ya taba yi na awon gaba da Abba Kyarin a fadar shugaban Najeriya ba. Bayan kammala musayar bayanai, mun tunkari Ibrahim Magu, inda na fara yi masa tambaya kafin na Ankara, abokin aiki na dan jarida ya yi wa Magu wannan tambaya kan batun Abba Kyari ga yadda lamarin ya kasance.
Kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki, wallahi abin ko ya damu kowa, kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je su suna shan wahala.
Akwai batun nan da ya taso kwanan nan bayan hukumar ka ta ce ta karbi takarda tana bincike, sai gashi fa da shugaban kasa ta ce Abba Kyari baya da laifi. Shin me ake ciki ne akan wannan magana?
Wannan maganan barkace ne,
barkace ne.
Ai ba sulme ne,
ranke dade ina da tambaya.
Allah karka.
Ina da tambaya, ina da tambaya da ranke dade. Allah, ina da one question, ina da one. Daga nan Magu ya fice daga ɗakin taron, ya nufi ofishinsa da ke cin hawa na wajen goma a sabuwar headquarter ta EFCC. Magu dai na nuna batun na bako Kyari bai wuce na shirin Barkete na rediyon Human Rights da ya yaɗa wannan labari a Abuja ba. Wannan dai yana nuna ba wani binciken da EFCC ke yi ko ci gaba da yi kan batun nan da muke zantawa a kai. Kuma hakan ya nuna sai an ƙara tabo sauran sassa da ke da masani akan lamarin koko waɗanda aka ambaci sunansu cikin wannan binciken, da ma jin komai 'yan majalisar dattawa ko wakilai za su yi kan lamarin tunda sun dawo zama daga dogon hutu. Wannan bincike dai tamkar yanzu aka fara shi.
Wannan haka yake Nasiru, sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamiyar Hikaya, ni Sarfili Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kasar Saudiya ta ce an tabka babban kuskure da kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakadancinta da ke Istanbul, ta kuma yi alkawalin hukunta waɗanda suke da alhakin kashe shi. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare Adel Al-Jaberi ya shaida wa tashar talabijin ta Fox News jiya Lahadi cewa wakilan kasar Saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata, wanda ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki. Mai ba shugaban Amurka shawarwari kan harkokin tsaro John Bolton zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a Moscow, bayan da shugaba Donald Trump ya ce zai janye Amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da Rasha a zamanin yakin cacar baki. Bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov yau Litinin da kuma shugaban kasar ta Rasha Vladimir Putin gobe Talata. Trump ya zargi Rasha da kerawa da kuma gwada makamai masu linzami, abinda ya saba wa yarjejeniyar makaman nuklia da aka cimma.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu, sai can da hantsi za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da injiniyanmu na wannan safiyar John Ellison. Baba Yako Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku, sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.